This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zarau Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zarau da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci Amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin hallaka abokin takararsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta bayyana sunan wanda ake zargi da yunkurin hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kungiyar Hamas ta faɗa cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza, kuma komandan sojojin kungiyar na cikin koshin lafiya kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka kai wani mummunan hari ta sama.
Kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku ji mu da tattaunawa tare da wani mai sharhi a nan Amurka kan kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi ga Amurkawa da su haɗa kai su zauna lafiya matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Wannan kira da Joe Biden ya yi ba dole ne ya tasiri a kirayin da ya yi ba, amma ya kwantar da zukatan Amurkawa, ya kwantar da hankalinsu.
Muna kuma tafa da fassarar rahoton Steve Harmon kan yadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a yayin wani harin bindiga da aka kakkace shi da shi a yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania.
Political violence or violence in America like this.
Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka, kamar wannan wani abu ne da ba a taɓa jinsa ba, san bai dace ba.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar yadda aka saba, yau Litinin muna tafe da shirin Cike da Gaskiya tare da Sarfil Hashim, inda a yau shirin zai dora kan batun korafin nan da wasu ma'aikatan gidan kasu suka yi kan rashin albashi mai gwaɓi da adalci na ƙarin girma. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci Amurkawa da su kwantar da hankalinsu bayan yunkurin hallaka abokin takararsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Biden ya ce,
"My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics and to remember."
Yan uwana Amurkawa, ina so in kira a gare ku a daren yau Lahadi game da buƙatar mu kwantar da hankalinmu a siyasance, kuma mu tuna cewa za mu iya samun bambancin ra'ayi a tsakaninmu, amma mu ba maƙiyan juna ba ne. Mu abokan juna ne, abokan aiki ne, kuma 'yan ƙasa ɗaya ne. Kuma mafi muhimmanci, mu Amurkawa ne, dole mu haɗa kanmu. Yunkurin hallaka tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a yakin neman zaɓensa a Pennsylvania, matashi ya ce a gare mu cewa mu zauna mu yi tunani, mu duba inda muke, mu tambayi kawunanmu ina muka nufa daga nan. Amma muna godiya ga Ubangiji, Trump bai samu mummunan rauni ba. A cikin irin wannan jawabi naksa na ƙasa, wanda shine na uku tun bayan hawansa mulki a shekarar 2021, shugaba Biden ya ce ba za mu yarda da tashin hankalin siyasa ba bayan abin da ya faru na ranar Asabar din da ta gabata. Biden ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya umarci manyan jami'an tsaro da su sake duba dukkan matakan tsaro, su ɗauki dukkan matakan da ya dace wajen tabbatar da tsaro. Kuma ya sake maimaita hakan da babban murya yayin da 'yan jam'iyyar Republican, ciki har da Trump, ke shirin isa Milwaukee a yau Litinin don babban taron jam'iyyar. Ana sa ran za a tsayar da Trump a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta bayyana sunan wanda ake zargi da aikata abin da ta kira yunkurin hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Trump da ke takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ya ce yana lafiya bayan da aka yi harbin. Ya zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a kan lamarin. Trump ya wallafa a dandalinsa na Truth Social cewa yana gode wa magoya bayansa da jajanta wanda ya mutu da waɗanda suka samu raunuka a wurin taron tare da yi musu addu'ar samun lafiya. Hukumar FBI ta bayyana Thomas Matthew Crooks dan shekaru 20 a matsayin wanda ya harbin, yayin da hukumar leƙen asiri ta ce ta harbe shi har lahira a wajen taron, kuma kawo yanzu hukumomi sun ce ba su san dalilinsa na kai harin ba. Shugaban hukumar 'yan sandan jihar Pennsylvania, Colonel Chris Paris, ya shaidawa tashar WTAE cewa
state police have been in regular contact with the governor's office and the
rundunar 'yan sandan jiha tana tuntubar ofishin gwamnan jihar akai-akai, kuma mun samu cikakken goyon baya daga hukumar FBI da sauran abokan hulɗarmu na tarayya da na ƙananan hukumomi domin su taimaka a wannan binciken. 'Yan sandan jihar mu ta Pennsylvania suna tare da waɗanda abin ya ritsa da su.
An jima kaɗan, Zarau za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, yanzu bari mu je ga batun yadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a yammacin ranar Asabar, inda wani matashi ya kaikaice shi da harbin bindiga da ya bi ta gefen kunnensa. Shugaba mai ci Joe Biden a cikin alhini ya yi kira ga Amurkawa da su zauna lafiya, su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Na ji ta bakin wani mai sharhi a nan Amurka, Alhaji Garba Suleiman, kan tasirin kiran ga Amurkawa.
A hakikanin gaskiya, lokacin da abun ya faru da tsumutsuminsa, kiran da ya yi ma mutanen al'umman Amerika da duk wanda yake to jam'iyya, ko Republican ne ko Democrat ne, ko ma kana individual din nan,
independent ne, wato masu zaman kansu ba,
independent,
na'am,
duk ya kira gare su a haɗa kai, a tafi tare, a tsira tare, ya nuna cewa ba su da wata ƙasa da ya wuce Amerika. Kowane jam'iyya take to ya kamata haka irin wannan irin ta ta'addanci ba za a lamunta ba, ba kuma za a yi tolerating, wato ba za a ɗauka ba, bai kuma yi wani nuna adawan cewa a tunda yake gashi suna fafutukan neman wannan kujera na shugaban ƙasar Amerika, ya nuna juyayin shi da alhininsa akan abin da ya samu da wato abokin hamayyarsa. Kuma mutane sun yi na'am da yadda shi Joe Biden ya nuna damuwarsa, kuma ya nuna kamar gani ga wane ya isa tsoron Allah. Abin da ya faru da Donald Trump shi ma ya nuna cewa yana iya faruwa da shi da kuma koma wane ne. Saboda haka a nan ana ta alhinin abubuwan da ya faru da shi shugaban ƙasa wanda ya riga ya sauka, wato Donald Trump.
Na'am. Daga cikin dattakon da shi shugaba Joe Biden ya nuna har da wannan kira da ya jaddada ga 'yan ƙasa da cewa a haɗu, kamar yadda ka faɗa a farkon bayanin ka cewa ba su da wata ƙasa da ta wuce wannan ƙasa ta Amurka, kuma ya yi kiran da a dunƙule a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ya kake kallon tasirin wannan kira da shugaba Joe Biden ya yi musamman a wannan lokaci da ake ciki na gab da zaɓe na watan Nuwamba da ke tafe?
Wato tasirin da wannan kira ya yi shi Joe Biden ya nuna cewa da ya jaddada cewa a haɗa kai, a tafi tare, a tsira tare domin cishin ƙasa, patriotism na Amerika. Wannan kira da Joe Biden ya yi ba dole ne ya tasiri a kirayin da ya yi ba, amma ya kwantar da zukatan Amerikawa, ya kwantar da hankalinsu.
A ƙarshe ban sani ba da ce za ka yi kira ga Amerikawa da wannan harshen su saurare ka, wace shawara za ka ba su?
Shawarar da zan ba su a nan shi ne, kamar da yadda shi shugaban ƙasa Joe Biden ya ce, bai kamata ba a kowane irin tafiya na demokradiyya a zo a nemi halaka waɗansu, a tada hankali, a jima waɗansu rauni, ko a kashe wasu wanda za ka zaɓa. In ma Donald Trump ɗin ya ka tsayar, ka zaɓe shi. In Joe Biden kake so ka yi, to ka yi shi, a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali.
Alhaji Garba Suleiman kenan, wani mai sharhi a nan Amurka, a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Zara'u ta shigo da cigaban labaran duniya.
Kungiyar Hamas ta faɗa a jiya Lahadi cewa ana ci gaba da tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza, kuma komandan sojojin kungiyar na cikin koshin lafiya kwana guda bayan da sojojin Isra'ila suka kai wani gagarumin hari ta sama akan Muhammad Deif, wanda jami'an kiwon lafiya na yankin suka ce harin ya kashe akalla mutane 90 ciki har da kananan yara. Wani hari da Isra'ila ta kai jiya Lahadi a makarantar Abu Ariban da ke sansani 'yan gudun hijira na Nusrat a Gaza ya kashe mutane fiye da 10 tare da jikkata wasu akalla 15. Makarantar ta kasance mafaka ga Falastinawa da suka yi gudun hijira daga yakin Isra'ila da Hamas. Umfadi Alzer, wata mace 'yar gudun hijira, ta ce duk wanda ya samu mafaka a makaranta saboda gudun kada a halaka shi to bai tsira ba, kuma yanzu babu inda za ka tsira, ko a makaranta ko a gida suna kai hari ko ina, babu abin da muke so illa zaman lafiya. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kai farmaki kan 'yan ta'adda da ke aiki a yankin makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa. Ba kasafai aka cika samun masu aikata laifukan cin amanar ƙasa a Rasha ba, amma hukumar tuhumar masu aikata laifukan cin amanar ƙasa ta ce yanzu lamarin ya ƙaru fiye da ƙima tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a shekarar 2022. Rikicin dai yana damun al'ummar ƙasar ta Rasha da ma ƙasashen waje. Waɗanda abin ya shafa sun haɗa da masu sukar Kremlin da 'yan jarida masu zaman kansu da kuma tsofaffin masana kimiyya da ke aiki tare da ƙasashen da Moscow ke abokantaka da su. Waɗannan lamura sun samo asali ne daga yadda ake ci gaba da murƙushe duk masu adawa da yaƙin, inda ya kai matakin da ba a taɓa gani irinsa ba, kuma hukumar tsaro ta FSB ce ke bincikar su ba tare da takamamman tuhuma ko shaida ba. Waɗanda ake tuhumar dai galibi ana tsare da su ne a gidan yari na Lefotobo har zuwa lokacin da za a yi musu shari'a, inda kusan akan yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da Lion kuma ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harmon kan harin bindiga da aka kai kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen mako, a yayin da yake jawabi wurin gangamin yakin neman zaben shi a Pennsylvania ta nan Amurka.
A wani sako da ya rubuta ta kafar sada zumunta, ƴan sa'o'i bayan ya samu rauni, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce harsashi ya huda saman kunnensa na dama yayin da yake tsaye akan wani dandamali yana yi wa magoya bayansa jawabi a garin Butler da ke jihar Pennsylvania. Tsohon shugaban da ke neman komawa fadar White House ya ce nan take san cewa wani abu na faruwa a lokacin da ya ji wata ƙara, kuma ya ji harsashin na tsaga fatarsa. Hukumar leƙen asiri, wata jami'anta suka kewaye Trump suka kuma ɗauke shi daga kan dandamalin, ta ce ma'aikatanta ne suka harba wanda ya yi yunƙurin kashe Trump da harbi daga saman wani gini a wajen wurin gangamin yaƙin neman zaben. Ta kuma tabbatar da cewa an kashe wani mutum ɗaya, sannan wasu biyu sun samu munanan raunuka. Shugaba Joe Biden ya ce ya zama wajibi 'yan ƙasar su haɗu su yi Allah wadai da abin da ya faru.
The idea that there's political violence or violence in America like this.
Biden ya ce batun akwai tashin hankalin siyasa ko tashin hankali a Amurka kamar wannan wani abu ne da ba a taɓa jinsa ba, san bai dace ba. Tsofaffin shugabannin Amurka uku, George W. Bush da Bill Clinton da kuma Barack Obama da ma shugabannin ƙasashen duniya da yawa, su ma sun yi Allah wadai da harin tare da bayyana farin cikin jin cewa Trump bai ji rauni sosai ba.
An gaida Maryam Dauda da fassarar rahoton Steve Harmon. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da cikin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan korafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da rashin adalcin karin girma. Ku yi mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A ci gaba da duba korafin rashin albashi mai kyau da adalcin karin girma a hukumar gidajen yarin Najeriya da jami'an ma'aikatar hukumar gyaran hali waɗanda suka shaida wannan shiri cewa suna rayuwa hannu baka hannun ƙwarya don rashin ingancin albashinsu idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka shigo wannan shiri na ci gaskiya na gab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru 30 suna aiki. Hakanan sun kunshi ajin manya da kuma ƙananan ma'aikata. Jami'an dai sun shaida wa shirin cewa akasarinsu da zarar sun yi ritaya suna shiga cikin rayuwa ce ta rashin tabbas, don albashinsu da rashin walwala aiki ya sa ba sa tanadawa ritaya komai. A yau shirin zai gabatar muku da ɗaya daga cikin ma'aikatan da muka sake sunansu domin jin irin nasa takeicin game da ma'aikatarsu.
Assalamu alaikum. Wato ni gaskiya yanzu na da shekara 33 aikin nan.
33?
Eh.
Kama kusa ritaya?
Na yi kusan ritaya.
Mm.
To a hakan akwai mitinawa waɗanda.
Wato sa'annunka?
Sa'annuna wanda muka shiga aikin nan tare. Wani ma ya kai AC, assistant controller. Wani kuma yana superintendent. To haka, to amma ni yanzu na je promotion interview ya kai sau 7 a Abuja nan na je sau 2 na samu mataki daya kenan a nini daya. To da muka sake koma Bauchi nan na je sau 4 to wannan har yau ban samu ba. Duk lokacin da na je kuma za mu rubuta wani ma mun zauna tare ya rubuta abinda na rubuta na bashi ya kofa ya samu promotion amma ni ban samu ba.
To me yasa?
To Allah ya san abinda ya sa, abinda ya daga sama ne su manyan ne, wato sai kana da wani a gaba ko kuma a'a za ka ɗan ba da wani abu, in ka ba da wani abu ma in baka bi hannun da ya kamata ba kuɗinka ya tafi ba.
Kayi
asaran su. To hanyan kuma ba za a nuna maka ita ka ce ga hanyar da za ka bi ba. Balle ka bi ta. To hakan muke shan wahala. Ni yanzu albashina bari in gaya maka ina karɓa 125,000.
Yanzu haka?
Eh, ya kamata.
Kana matakin anini daya?
Mataki anini daya ya kamata ce kuma ya fi haka. Wasu hakokin ga shi nan muna ji muna gani za a ci ne ba za mu iya mu yi wani abu kai ba saboda wai ba mu da kungiya wanda zai fita a yi magana a kwato mana hakkinmu. Babu wannan. To haka zalincin haka muke tafiya shi ne muke magana mai yiwuwa maganan ta isa can manyan su ji su ɗan gera abin a taimake mu a gera mana munda mun kusan tafiyan nan dai mu samu ɗan ƙarin anini ko ɗayan mu yi ritaya da shi kaga fensho ya ƙaru.
Ya nan samu wani ɗan abu da za a ɗan lallaɓa dai bayan ba a aiki.
Yawwa. To shi ne damuwan mu yanzu ran kai daidai.
To yanzu tsawon shekarun ga da kai a wannan ma'aikata taku misali. Wannan albashi da kake ɗauka yaya ake gudanar da shi ne yana isa ko gudun lallaɓa rayuwa duba da cewa yanzu rayuwar magi ma aka ce ya kai ko 700 ko 800
batun isa kan babu sai dai iyalanmu da yake su dan saba da wahalan wahala kan ba dadi ba ne amma an dan saba a dole. Wata rana haka muke tafiya akwai da babu din haka suke tafiya yanzu yaran makaranta akwai dana yana so tun da shi yana so zai HND abin ya gagara
saboda babu
ni ma haka Ɗalin nan na yafiffen nan ne. To amma yanzu haka iyalai na suna nan ne kuma na aiki a wani wuri daban. Sai ne dinga zuwa in same su. To duk wahalan rayuwar ne. Ba za ka samu isheshe abin da ko ba isheshe ba dai wanda zai biya maka bukata.
Wanda zai zai alallaba dai.
Alallaba ce wannan dama dama.
Ba dai yabo ba fallasa.
Yawwa to
ba. Shi ma yana nema ya gagara.
Ya gagara ma? Ba yana nema ba. To wata rana za waye gari ma kuɗin da za ka sayi ruwa yanzu ruwa baro guda naira 400 na sayi ruwa baro guda ko da akwai ko babu kullum sai mun sayi ruwa nan kullum ko akwai ko babu to kaga wannan babban dama ne rankare ne to shine abin da ya dame
to yanzu mu dauka cewa wasu daga cikin shugabannin wannan hukuma taku suna jin ka daidai wannan gabar wace shawara za ka ba su
to ni kam shawaran da zan bayar su taimaka mana a gera mana wannan lamari saboda waɗanda suke bayan mu kam kafa ɗaya yana ciki yana waje
tunda an kusa
ba shi shekara ɗaya da ɗan watanni shekara biyu da ɗan watanni ba za mu bar aiki nan Allah ya sa muka bar lafiya to waɗanda muke suke bi mu baya don Allah don annabi ayi dai a gera mana aikin nan su ma su ji daɗi a yan mu da jikokin mu wanda za mu bar su
Allah ya sa
shine shawara na
idan watakila mai sauraro na biye da shirin inda a shirin da ya gabata kakakin hukumar gidan gyaran hali Abubakar Umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo musu tarnaƙi ba kazalika ya ba su shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan ya tallafa wa albashinsu
kuma akan cewa ko in ne suna taimaka masu kasam kai ka san cewa yakin na civil servant/public servant gwamnati ta yarda cewa su yi noma gwamnati ta yarda cewa kowa yana yin noma amma ba za ka iya cewa kana aikin gwamnati ka shiga na wani business ba so duk wanda ka san cewa suna complain haka su ne sun over rely akan salary ne magana da ke gaya maka yanzu mutane da yawa suna zuwa kokawa suna yin noma kuma gaskiya ba kuma ka je noma in ka yi na wurin kuɗin da albashin ka da ya shigo a jiwonka ka ga abincin da za ka saya ba zai zama cewa duka albashin ka ya bada shi a kasa abinci ba da noma sai na zai ya gwamnati salari na ka kuma gaskiya ba so kuma ce ko makaranta da muke zuwa ina ba kuma lecturer za ka zai koya maka ba sai ma za ka haifa da basiran naka can da inflation take nan da abubuwa suna canzawa kamar ka zo na kawo da kai da matanka ko kuma da iyalinka to ga shi nan wani hanya za mu gani cewa wanda yake cewa za mu iya samu za mu iya planning rayuwarmu da cewa za mu samu cigaba kuma akwai abubuwa da yawa wannan national ne service namu Nigeria correctional service wannan ga maka a cikin security agencies in akwai wanda yake cewa akwai abu da kira fallback system wanda yake cewa yawan ka ritaya in ba wacewa za ka zama mafiyaci mu ko kuma za ka kasance za ka yi ritaya ba wannan da abu da ake kira correctional welfare insurance scheme so wanda yake cewa daga salari ake ana kan cicire kuɗi kankan a ko cikin aikinka ka samu matsala ko ka ji ciwo ko kuma mutum ya mutu akan aiki ko kuna baka wannan kuɗin za a baka kuɗinka kuma da 100% ne riban da yake kan kuɗin da ake tallafi da ko ana da wannan dashi kuma abin da ake cewa Costco correctional cooperative ne shi ma welfare package ne wanda yake cewa aka ajiye a cikin sadarin na kana dan cicire kuɗi kana kada wasu za a samu miliyan uku ya danganta da rakaraka wanda wannan kuma muna da microfinance bank microfinance bank tana shi ne cewa bank na Nigeria Commercial Service wanda yake cewa tana taimaka ma mutane in kana da wani matsala a kana suka gina gida ne a kana suka yi wani abu ne haka za ka je za a baka kuɗi wanda yake cewa za ka dinga biya hankali hankali to ka ga duk wannan wata package za ka ajiye din don proper planning ne so da an ka zo ka riga ka ma baka gratuity naka wannan kuɗaɗe za a baka CVS kuɗinka za a baka cost kuɗinka da duk wannan aiki wata bakin ne da staff na wanda ke cewa in ka je wasu gurare kamar border services ba su mai suna da shi ba muna da wata bakin na wanda ke cewa ina kula da ana kula da staff kada in sabi ko kuma retirement
masu raro kun dai ji wannan korafi daga ma'aikatan hukumar gidajen gyaran hali har ma da ta bakin kakakin ma'aikatar. Haka kuma idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Lado Salisu Garba ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla masu saro kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan.
Allah ka yayyafe mana, mun tuba gafarta mana, Rabbi ka sassauta mana, musibar da ta faɗo mana, rayuwa ta sauya mana, Allah ka inganta mana, talaka
gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
An kai wani mummunan harin bom a shagon sayar da shayi da kofi a tsakiyar birnin Mogadishu a daidai lokacin da ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa ke kallon gasar cin kofin nahiyar Turai da shekarar 2024 da aka yi tsakanin Ingila da Spain. 'Yan sanda a Mogadishu sun ce mutane 5 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata a harin. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta fitar a shafinta na Facebook ta tabbatar da cewa wata mota da aka ajiye makarar da bama-bamai a wajen shagon ce ta haddasa fashewar. 'Yan sandan sun ce bam din ya tashi da misalin karfe 10:28 na dare. Wani mutum da ya tsira daga harin ya shaida a kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa yana kallon wasan a wurin lokacin da fashewar ta faru. Harin na zuwa ne kwana 2 bayan da jami'an tsaron Somalia suka daƙile wani yunƙurin kai hari a wani babban gidan yari a Mogadishu, bayan da wasu 'yan bindiga suka yi amfani da bindigogi da gurneti har suka karwa masu gadin gidan yarin. Hukumomin kasar sun ce an kashe masu gadin gidan yarin 3 da kuma 'yan bindiga 5 a harin na ranar Asabar.
To baki daya kuma anan ne za mu nannade tabarmar shirin na wannan lokaci. A madadin Zara Ufagi da ta tana gabatar da shirin, sai Dadi Belawo da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.